Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare nake da Binta Suleiman Yero da masauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Talata 6 ga watan Satumba na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Wata fashewar da ta auku kusa da kofar shiga ofishin jakadancin Rasha dake Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, ta yi sanadin mutuwar akalla mutane 6, ciki har da ma'aikatan ofishin diplomasiyar 2. Na'urar iza nuclear attack da aka bari tana aiki a tashar nuclear Ukraine dake Zaporizhia, a yanzu ita ma an katse mata wutar lantarki saboda barin wutar da Rasha ke ci gaba da yi, a cewar hukumar makamashin nuclear gwamnatin Ukraine. Habararren Prime Minister Pakistan Imran Khan ya zargi gwamnatin fadakar kasar a wannan makon da jinkirta sabon zaben kasar domin nada sabon hafsan sojan da suka zaba don kare aikar su ta cin hanci da rashawa da kuma dukiyar da ake zargin su da mallaka ta mummunar hanya.
To kanan labaran kenan. Bayan zaben Liz Truss da jam'iyyar Conservative ta Burtaniya ta yi a matsayin sabuwar Prime Minister, ko wani irin kalubale za ta tunkara?
Yan Birtaniya na fama da matsalar tattalin arziki na kasar baki daya, akai hauhawar farashin kayan da ya wuce kashi 10 ga maganar kuma karewa ko kuma durkushewar tattalin arziki da ake sa ran.
Haka kuma za ku ji a daidai lokacin da ɗalibai suka koma makarantu a Najeriya, kungiyar iyayen ɗalibai ta ƙasa ta kawo shawara.
Mun san gwamnati ba ta daukan nauyin komai da kanta ba. Zamani ya zo da shi gwamnati ta fuda ta bar iyaye su yanke mu kansu hukunci su karbi taro sisi don samar da kungiyar mafarauta a dukkan makarantun mu.
Sai a kasance da mu domin jin cikakken bayani. Kamar kowace ranar Talata, muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yero. To wata fashewar da ta auku a kusa da kofar shiga ofishin jakadancin Rasha dake Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, ta yi sanadin mutuwar akalla mutane 6, ciki har da ma'aikatan ofishin diplomasiyar 2. Wannan ta'adda da ba a san ko wane ne ba ya kunna wani abu mai fashewa lokacin da wani jami'in diplomasiyar Rasha ya fito waje don sanar da sunayen masu neman visa Afghanistan da ke tsaye a layi, in ji ma'aikatar harkokin wajen Rasha da wasu shaidun gani da ido. Nan take dai ba a san makomar jami'in diplomasiyar ba. Khalid Zadran, kakakin yan sandan Kabul, ya ce jami'an tsaron Taliban ne suka kashe dan kunar bakin waken da ya kai harin kafin ya kai ga inda yake niyyar zuwa. Zadran ya bayyana a shafinsa na Twitter cewa dan kunar bakin waken ya yi niyyar tarwatsa kansa a cikin dimbin jama'a ne, amma jami'an tsaro sun kutsa kai tare da far masa kafin ya kai ga cimma burinsa wanda ya haifar da fashewar. Na'urar iza nuclear attack da aka bari tana aiki a tashar nuclear Ukraine dake Zaporizhia, a yanzu ita ma an katse mata wutar lantarki saboda barin wutar da Rasha ke ci gaba da yi, a cewar hukumar makamashin nuclear gwamnatin Ukraine. A yau sakamakon gobarar da harsasai suka haifar an katse layin wuta daya da ya rage, in ji Enogotam a cikin wata sanarwa ta Telegram. Ministan makamashi na Ukraine Galushchenko ya faɗa a shafin Facebook cewa kamfanin na Enogotam zai nemi gyara layin, amma bai samu damar yin hakan ba yayin da ake ci gaba da faɗa a kusa da ginin. Kasar Rasha ce ke rike da tashar nuclear da ke ta fuskantar hadari tun farkon lokacin da ta yi mamayar, amma injiniyoyin Ukraine ne ke sarrafa ta. Hambararren Prime Minister Pakistan Imran Khan ya zargi gwamnatin hadakar kasar a wannan makon da jinkirta sabon zaben kasar domin nada sabon hafsan sojan da suka zaba don kare aikar su ta cin hanci da rashawa da kuma dukiyar da ake zargin su da mallaka ta mummunar hanya. Ranar Litinin, Prime Minister Shahbaz Sharif da abokansa na kungiyar kawance da sojoji masu tasiri sun yi tarda zarge-zargen da tsohon shugaban ya yi a lokacin da yake jawabi ga wani gagarumin gangamin nuna adawa da gwamnati da dare a Faisalabad. Takaddamar dai ta zo ne a daidai lokacin da ake ta cece kuce a kafafen yaɗa labarai na kasar da ma na siyasa kan waɗanda za su gaji babban hafsan sojin kasar Janar Kamar Javed Bajwa wanda ke shirin yin murabus a watan Nuwamba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yana jima kaɗan Binta za su sake da labarai kafin nan. Jam'iyyar Conservative a Birtaniya ta ayyana sakatare harkokin wajen ƙasar a matsayin wacce ta lashe zaben cike gurbin shugaban jam'iyyar, wanda hakan ke nufin ita ce sabon firaminista a ƙasar, bayan da ta fafata da tsohon sakataren baitulmalin ƙasar Rishi Sunak. Na tuntuɓi mazaunan Amurka ko mai fashin baki kan harkokin yau da kullum Malam Hassan Sallauji Biya, inda na fara tambayarsa ƙalubalen da Liz za ta fuskanta.
To Aisha Filo, babban ƙalubalen da ita sabuwar Prime Minister wato Liz Truss za ta fuskanta shine, na farko dai kaga matsalar tattalin arziki. Akwai ƴan Birtaniya na fama da banda tattalin matsalar tattalin arziki na ƙasar baki ɗaya, akwai hauhawar farashin kayan da ya wuce kashi goma, kuma abin sai dai abin da ya gaba ga maganar kuma karewa ko kuma durƙushewar tattalin arziki da ake sa ran za a fuskanta cikin wannan shekarar. Sannan ga matsaloli dai daban-daban na ma'aikata da yajin aiki, da kuma saboda suna buƙatar a ƙara musu ainihin kuɗin albashi saboda matsalar hauhawar farashin kayayyaki. To wannan su ne dai matsalolin da za ta fuskanta.
Dan aka haɗa Liz da wanda ta gada ko kuma na ce wanda ta maye gurbinsa, wato Boris Johnson. Duk da yake da cewar an san Boris Johnson yana da farin jini a jam'iyyarsa ta Conservative a Birtaniya, kuma ayyukan da ya yi an nuna cewar an samu nasara, dalilin da ya sa suka kawar da shi kawai bisa wasu dalilai da aka ce ya yi ƙarya kuma yadda yake yin wasu abubuwa, shin kana ganin cewar Liz tana da farin jinin da za ta iya taimakawa jam'iyyar Conservative a Birtaniya a shekarun da za a yi a shekarar 2024?
To za a iya cewa tana da farin jini a jam'iyyarsu ta Conservative tun daga shi har ta ci zaɓe. Ka san yawanci wannan zaɓen dama shi ba wai na gaba gari ba ne, ɗan jam'iyya su suke wannan zaɓen, kuma ta doke shi wanda ke yi mata a baya, wato Rishi Sunak, wanda da ake sa ran shi ma zai kafa tarihi ya zama ainihin Prime Minister na farko wanda ba ɗan asalin Birtaniya ba. To ita kaka kuma bata taba ainihin wato kaurace ma shi tsohon shugaba Boris Johnson ba, ko lokacin da take jawabin ainihin nasara cin zabanta ta yaba mu Boris Johnson sosai, a wani tace shi jajircaccen shugaba ne wanda ainihin ya raba Birtaniya daga tarayyar Turai, wanda kuma ya fuskanci kalubalen Russia, ya tsaya ma Putin, wato da ji tsoron Putin ba. Saboda haka har yanzu tana da farin jini a jam'iyyarsu ta Conservative. Ana sa ran in dai har ta iya shawo matsalar tattalin arzikin nan, to za ta iya cin zaben da ke zuwa nan gaba.
To da ƙarshe Malam Hassan, ya alaƙar Birtaniya za ta kasance, kuma shugabancin Birtaniya zai kasance a ganinka ga sauran ƙasashen duniya?
To za a iya cewa dai kaga dai ita Liz Truss wato da farko ba ta goyon bayan Birtaniya ainihin ta bar tarayyar Turai, bayan ainihin ƙuri'a da aka yi wato an kaɗa zaɓe ta dawo ta goyi bayan wannan warewar Birtaniya daga tarayyar Turai. So wannan dangantaka yanda take tsakanin Birtaniya da tarayyar Turai za ta ci gaba a yanda take yanzu a sabon tsarurrukan da aka tsara. Sannan kuma tarayyar su da kamar kasashe na nan Amurka da Canada za a ce ba a tunanin wani abu muhimmi zai sauya.
Malam Hassan Sallauji Biya kenan, mazaunin Amurka kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum musamman ma kan kasashen yamma. Malam Hassan, mun gode kwarai da gaske.
To madalla, ni ma na gode.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Binta ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
To jiya Litinin wata alƙalin kotun Amurka ta amince da buƙatar tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da a nada wani mai bincike na musamman mai zaman kansa da zai duba dubban shafuka na takardun tsaron ƙasar da wasu kayayyaki da aka kwace daga gidansa na Mar-a-Lago dake Florida domin tantance ko za a mayar da wasu daga cikin su gare shi. Alƙalin kotun gundumar ta Amurka Eileen Cannon dake Florida ta ba da izinin nada babban jami'i na musamman duk kuwa da adawar da hakan da ma'aikatar shari'a ta yi wadda ta shaida mata a makon da ya gabata cewa ta riga ta kammala nazarin wasu takardu da suka dauka daga lokacin da Trump ya koma gidansa na bakin teku a lokacin hunturu tun ranar 8 ga watan Agusta. Ma'aikatar shari'a ta ce daga cikin shafuka 11,000 da ta kwato ta gano kusan shafuka 500 na kayan alfarma da mai yiwuwa ya kamata a mayarwa Trump, wanda alkalin Florida ta ce a hukuncin da ta yanke ya hada da takardun magani, bayanan lissafi da kuma wasiƙu masu alaka da haraji. Mamayar Ukraine da Russia ta yi ta sa dangantakar soji tsakanin Russia da China ta ƙara ƙarfi, kuma sakamakon yakin na iya yin babban tasiri kan dangantakar da ke gaba, a cewar wani sabon rahoto. Shawarar da China ta yanke ta goyon bayan Russia a fakaice, duk da mamayar da ta yi wa Ukraine a watan Fabrairun 2022 ta sake sabunta fargabar yiwuwar wani ƙawancen sojan China da Russia. Ya zuwa yanzu dai kasashen biyu sun yi kafa-kafa da kawance a hukumce, amma suna da alaka mai zurfi ta soji da ta shafi sayar da makamai da atisayen soji na haɗin gwiwa, a cewar rahoton da cibiyar nazarin dabaru da al'amuran ƙasa da ƙasa da ke Washington, wato Center for Strategic and International Studies.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A yayin da ɗaliban makarantun firamare da sakandare suka koma makarantu a wannan makon a Najeriya, ƙungiyar iyaye da malaman makaranta ta ƙasa PTA ta ce tunda har yanzu akwai matsalar tsaro, ya kamata gwamnati ta ba da dama ga iyayen ɗaliban su ɗauki mafarauta aikin kare makarantun a Najeriya. Isa Lawal Ikra na ɗauki da wannan rahoton.
Ƙungiyar iyaye da malamai ta ƙasa wato PTA dai ta ce maganar matsalar tsaro ta riga ta ta'azzar a wannan ƙasa. Saboda haka ya kamata gwamnati ta bude wa iyaye kofa domin ganin sun ba da tasu gudunmawa wajen kawo ƙarshen wannan damuwa, inji shugaban ƙungiyar na ƙasa Alhaji Haruna Danjuma.
Mun san gwamnati ba ta daukar nauyin komai da kanta ba. Zamani ya zo da shi gwamnati ta fuda ta bar iyaye su yanke mu kansu hukunci, su karbi taro sisi don samar da ƙungiyar mafarauta a dukkan makarantun mu, don samar da yan bijilansi a dukkan makarantun mu, don shiga harkan sarakuna a dukkan makarantun mu. Wannan shi zai sa gwamnati samu sauki ta fuskanci wasu daga cikin muhimman al'amura. Mu ta bar mana hakan tsaro kari akan tsararrun yan sanda da kuma yan civil defense. Mu ma za mu kara da yan kungiyar farauta ba bisa abubuwan da mun koyi ba su. Dole sai gwamnati ta yadda kowane makaranta PTA tsakankanin mu iyaye mai mukan maharaji mu samar da taro sisi wanda za mu dauka nauyin yan vigilanti da kuma kungiyar mafarauta a makarantun mu da muke zuwa, ko ne cikin birane ko ne kauye. In an hada kai aka samu da tsaro, baka da wani dan ta'adan zai ce dinfarin makaranta ba, ya ga cewa mutane sun fahimci muhimmancin tsaro kuma sun kare da ayyansu. Ƴaƴan nan suna da muhimmanci a wajen mu.
To ko kungiyar mafarauta na iya tunkarar matsalar tsaron da ke barazana ga makarantu? Malam Ibrahim Datti shine shugaban kungiyar ta mafarauta a jihar Kaduna.
Mutanen mu suna da karfi na shiga daji fiye da yadda baka tunani. Ai ko a Maiduguri su suka taimaka a yakin nan na Boko Haram, sun taimaka ma gwamnati sosai da sauran jami'an tsaro. Saboda haka anytime any day a kowane lokaci mutanen mu za su taimaka sosai. So idan da gwamnati sorry ta agaza ma informal securities kamar irin su ayan sa kai kamar su hunters din nan da za su taimaka su kawo ƙarshen wannan abun Allah ya. Saboda wannan abun da ke faruwa yana ta gowa cikin communities yanzu kuma ya displace a lot of villages, so kaga yana illa ga community da al'umma.
Karo karon kudi daga hannun iyaye don kula da matsalolin tsaro a makarantu da ka iya zama kalubale. musamman ganin duk lokacin da aka koma makaranta iyaye kan fuskanci wasu sabbin hidimomi na kashe kudade.
Gaskiya ko dawa makarantar nan da aka yi yanzu hankali na ma a tashi yake dan yayana uku kuma yanzu sabon wannan ne aka shiga dole sai ka sai takardu da sauransu na san duk an aka samu estimate duka da takardu sai ya kai kusan 70,000 haka so abinda ba dadi ne inda kasan take yanzu da tsadan rayuwa ko me ka taba yanzu sai a hankali
amma abinda muke tsoro saboda tsoro muna san ayyan mu su je makarantu amma kuma yanzu babu tsoro ga kudin makaranta ga kudin takardu
dama dai ganin hawhawar matsalar tsaro ya sa gwamnatin jihar Kaduna ba da umarnin kafa kwamitocin tsaro a dukkanin makarantu domin taimakawa jami'an tsaro wajen ganin an magance matsalar baki daya Isa Lawal Ikara Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To madalla a gaida Isa Lawal Ikara. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 130 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. A nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 1:16 na dare. Yanzu kuma sai
saka mai wuya.
Mani
ma wa sarauta ke sarki kana sarki buzu kana ganin ba sarki buzu ya aka sarki buzu wani ne wannan yana daga cikin abubuwan da zamu duba a cigaban muhawara da muke yi kan batun jinkirin da aka samu na nada sabon sarkin Katsina Maradi din tun lokacin da sarauta ta fadi fiye da shekara daya ba mutuwar sarki Ali Zaki sannan kuma suwaye suke neman wannan sarauta din kuma suwaye suka cancanta suwaye ba su cancanta ba a cigaban wannan tattaunawa din da wakilin mu Mansur Sani ya hada mana za ku ji yadda ake gwamzawa tsakanin Bashir Hamisu dan Badau da kuma Muhammad Lawali dan Kusu dan Kulozo inda dukkansu sun fito daga masarautu daban-daban amma kuma duk sun cancanci hawan wannan kujera ta maladin malamai bismillah
yahuza amma da fa mari ba shi ne kana Alzaki
a shi ho malam wanga kace
ba malam bala
malam maya na eh bala
malam
dan karan shi ne
ba dan karan zaman aikin dan sarki yanzu ne ba
I take a hidden relationship. Shi ne kutubun da ka san fami din dan kulo da ne garanfar din mu guda amma shi wanga kawa kan zo nin ka kamun bula da abinci sai ka jawo wani ba mijin zahi ba mijin zahi
so kake yi
shi a ni da ya zo nin gaskiya argushi ne akai kuma ya ce baban shi yayi mare ma wace shekara ce baban shi mare ma
to wannan shi sarauta na sarki yanzu wani karin yanzu ai zan zama yanzu gani na dan Badau wani gida ta dan Badau to kuma ta kuma hannu yanzu kuma Allah na mai ta wani gida kuma suna nan na wurin to an iya wani alke yi ko ta rana aka ta amma Allah bai wani gida shi Allah yake
eh aure wannan Basir bai wanga Mansur ka gane ko shi da ake cewa marema ana ta wani hoba sa da ita marema wa sarauta ce
sarki yanzu wata marema da shi amsa sarki sarki buzu
kana ganin ba
sarki buzu ya aka sarki buzu wani marema wannan bacewa ne yayi ko ko me tsakanin
yawa tarabe yanzu aka
ce sarauta marema wa
kai ka ga ai ya tambaye ni sarauta marema ni magaji na yayi sarauta marema wa an ba shi marema ka gane ko tun rutso shi ma ba ai wani marema ba ka gane ko eh shi da yake cewa sarki buzu ya mance ne ai da hankalin shi don ina so jama'a domin Allah wanda ya san tarihi nake magana da shi to san da wagga magana ta zani
wata magana ce zaka yi
ni ubana yayi bino ni bino ni hayyarsu
ni nan irin dandaji
bino ni a'a shi bino ni sarauta ce daga sarki sai dan galadima sai bino ni sai marimawa
na'am
amma su suna nan suna tafi asa da barima ni yanzu sai in tashi in tace a ni bino ne ne baba na bino ne koko shi tsoho mai ce bino ne eh digin din shi haka ake so ga Abuja da yace mani za ni bashi wata amsa wanda za ya gane ya ka gane cewa har yanzu shi Basiru bai san fada ba zuwa Ali ne ya shiga fada
malam shi biya maradin
shi ne ki
eh biya maradin
wallahi
a shekaru ya higa
eh ya higa shekaru ai ana san ka shigo cikin abu ko in ban shigo ba na sani shi lokacin nan kasuwancin shi yake bai ma su ba dawa suke da sarki guzo shi gashi nan
ai su yan sarki ne ko
ayo to mu ba danni dada sun san yi ta kalkashin kasa
ke
assalamu alaikum dan kai ka ta kalkashin kasa suka yi ta adawa da sarki guzo saboda baya daga kai kai yanzu zabo na yawo kere na yawo ba a gane ba
ga doka ta shari'a ya tsawata maka da basarabu
ba ai gashi na umba alim ba ni ko wallahi sai da mutuwa alim na sai yanda muke rishi sai bayan rasuwa alim malam ko ba
ni na sani
ai ba sani ya sani ni illa sani na rance da girman Allah sai na ja wuce na yi mu abun ga musaba da shi saboda
kuna tushe
in ka tahi wani yace wanga dan uwanka ne ya hada ku kaga kashi kunya duk girman ka baka sani ba amma in kai ka ba mutun sani kuma yayi burusu da kai amma wata matsala ai dai ka san dai hawo jan Allah baka da matsala da wannan mutum ko to in hida mashi magana da ya hidi ce ya bar hidin ta ma an dai shi dan sarki
wata magana ce
wanda yace sarki guzu man cewa yayi
kamar yaya
ai ya mace ne ya ma'ali
kamar yaya
marewa marewa take
komai tambayar kace yake yi man
a kai ne yayi eh a kai ya tambaya dan jarida kai ya tambaya
sai ni ba inda wannan amsa amma magana
to ai kenan ni ke sai response sai an kwaci amsa sarki buzu sarkin sarakuna ne cikakken sarki
ne shi sarkin sarakuna
ne adalci ne
amma kuma
wannan shekara
dan
kai ka to ina so ka fahimce ni kana so zan baka akwai doki ma
ina jinka
ba Ali kadai ya taba yin marima ba da yawa akwai
amma dai yarda ce kuma sarauta
ba ka barin ayi magana ai ku kun hada mu duniya cewa a Ali marima ne wani abu sai mu hada maka shi ai marima yadda take dan gobe kuma ku dasa aya
fada ta kai sai lokaci na da haya
to marima wa da kake ganin ta da aka yi ta sai ɗan sarki ce amma akwai marima a lokacin nan muna da shi wanda illegitimate wanda duk ba su gada ba ga sunan fusa kuma wallahi dan malam Basiru ya sani sarauta yadda take bai san sarauta ba kai dan sarki in aka maka sarauta dan sarki na rance da girman Allah billahi allazi la ilaha illa huwa Allah shi ke guda ko to ba a maka rawani ko gobe ba ka kai ka tambaye wa dawon kai
ni yasa
saboda sai a ce an maka sarauta amma ka jira babban rawani radda ta hadin wannan rawanin sa'an ne ake dalma muku shi amma duk wanda kaga an maka sarauta an mai rawani ba dan sarki bane ba wan sarki
koko baya sarauta ne
illegitimate eh haka bashi ba kai kana iya nuna sanin kana cikin sarauta mun yi zanna
da kai ma da rawani
ha ba haka nan ne ba shi rawani ga doka dan sarki wanda ke jiran gado mai jiran kujera ba a mai rawani amma duk wanda kaga amma ba wan sarki ne da fadan sarki da sarakin sarki shi ya san ga sunan
kaga musu da wannan bayani
shi wannan nadi rawani Allah shi ke rawani wanda ya riga
sai Allah ya gama
ya riga mana shi wannan kaza ka an ce mawa da ne kai kamar kuma zaman sarki bu tashi kaci din ai ba bare wannan amma zaman sarki Ali shi da sarki da sarki zai ma rawani da kana yin haka ka rawani ga
Allah Basiru
kai da wani
Allah Basiru a haɗa ma magana guda da aka zo akwai magaji mu Allah ya ji kanshi ba koma kaho kuma akwai wanda suka sani mu muna rike da tarihi kan mu nan bibliotheque ta tarihi duka sosai sai da jaba sarauta yake so ta mare ma ka bashi sai ka tumbe Allah ya kare sai ya taso sai ya ce dibo sarki kakka yi waka sarauta ka bar bayanka da kura yace ni yace kai gadan sarauta kai a ce a maka marima yace dibo sarki ko alama wallahi abinda ba ai ba kenan kana ji ko yace sarki kakka yi sarautar nan ka bar baya da kura
yanzu ga magana da
yake yi
wai ba zai kara wani abu ba sai
kara wannan ce ce sarki Ali ba sai yanda Allah ya sarki wato yanzu magana sarki yanzu muna dinwa wanda ga sarki sai sarki a da gani wannan mu zanga nuna banza a da aji shi adawa ta kare a da abin da ko yanzu ko sa wata zuwa
abin da
ka ga fitata abin da wanda ya riga ya wuce
dibo
mai ma Ali zaki
kai
mai ma Ali
zaki ka dauko za mu hida ma gaskiya mu dai mun sani ni
to yanzu
ni dan kulo dai ai ubana ka gane ko da kure da dan kulo da uwarsa da uwansa da ba na da
Allah
dan Allah ka bani minti biyu maka wata magana na rance da girman Allah kai yanzu dan Allah ya ka sarki gobe ka gane ko na rance da Allah da ni da yan uwa na zama zuwa mu baya saboda mun san kai namu ne dan mu dan gida
ne za kuke kokarin hidda wani bangare
ya saboda bajinin mu bane bai dan bijinin mu ne albayan mun wannan abu
bajinin mu
bane
miye muku
wada Allah ka bari
miye muku misali
a wanda su kawo wannan abuwa sarki a da ba su koyi ya rungo mota ne su ga wuce su ya rungo mu an kauce ya la
kira na an ji gidan a da ai ko
ya kira sun kauce ya la shi wanda ya baka ka sai kana shi kuma mu an abuwa da zaman lero nan ga an riga an da na shi dan ba don ansa ba sai isa ba ina jira da Allah yi ina abuda inda Allah Allah an yi wani garmar alba ya wani ga jagoran sai sai to Allah gadan dan isa gashi kuma
mai malam
an Allah kadara
Allah kai mu zaka sanin gaskiya fi sibilillahi
shi a wannan abu
da muke gaskiya ce wallahi sai Allah ya Allah maka haka ji Allah maka sarkin ka dina ubangiji Allah ya sa yau kai ne sarki da gani ni in nazo ni za ta fara maka mubaya kuma in daga bisa kan abin mu da gidan mu in ce in na bi ka da biyu Allah ya mai da abin nan gare ni
madalla to muna da shiri guda da ya rage mana akan wannan rikici na sarautar sarkin Katsina Maradi a rana wato mun zo zamu ji wace rawa tsohon gwamnatin Maradi din Zakaru Umar ya taka kuma wace rawa sabon gwamnati Abubakar Shehu yake takawa domin warware wannan cece kuce game da nada sabon sarkin Katsina Maradi din yanzu a madadin su bakin namu wato Basiru Hamisu dan Badau da kuma Muhammad Lawali dan Kuluzo sannan kuma musamman da Mansur Sani wakilin mu wanda shirya mana wannan muhara a cikin madadin ni ne Ali Mustafa Sakwato nake muku ban kwana daga Washington assalamu alaikum
madalla don na ko muka zo ga shirin mana karshe labarai amma a takaice
to a takaice dai wata fashewar da ta auku a kusa da kofar shiga ofishin jakadancin Russia dake Kabul babban birnin kasar Afghanistan ta yi sanadin mutuwar akalla mutane 6 ciki har da ma'aikatan ofishin diplomasiyar biyu wani dan ta'adda da ba a san ko wane ne ba ya kunna wani abu mai fashewa lokacin da wani jami'in diplomasiyar Russia ya fito waje don sanar da sunayen masu neman visar Afghanistan da ke tsaye a layi inji ma'aikatar harkokin wajen Russia da wasu shedun gani da ido Na'urar izza nuclear daya tak da aka bari tana aiki a tashar nuclear Ukraine da ke Zaporizhia a yanzu ita ma an katse mata wutar lantarki saboda barin wutar da Russia ke ci gaba da yi a cewar hukumar makamashin nuclear gwamnatin Ukraine A yau sakamakon gobarar da harsasai suka haifar an katse layin wuta daya da ya rage inji Enegotam a cikin wata sanarwa ta Telegram Ministan makamashi na Ukraine Galushenko ya faɗa a shafin Facebook cewa kamfanin na Enegotam zai nemi gyara layin amma bai samu damar yin hakan ba yayin da ake ci gaba da faɗa a kusa da ginin Hambararren Prime Minister Pakistan Imran Khan ya zargi gwamnatin hadakar kasar a wannan makon da jinkirta sabon zaben kasar domin nada sabon hafsan sojan da suka zaba don kare aika-aikar su ta cin hanci da rashawa da kuma dukiyar da ake zargin su da mallaka ta mummunar hanya. Jiya Litinin Prime Minister Shahbaz Sharif da abokansa na kungiyar kawance da sojoji masu tasiri sun yi tudda zarge-zargen da tsohon shugaban yayi a lokacin da yake jawabi ga wani gagarumin gangamin nuna adawa da gwamnati da dare a Faisalabad. Mamayar Ukraine da Russia ta yi ta sa dangantakar soji tsakanin Russia da China ta kara karfi kuma sakamakon yakin na iya yin babban tasiri kan dangantakar da ke gaba a cewar wani sabon rahoto. Shawarar da China ta yanke ta goyen bayan Russia a fakaice duk da mamayar da ta yi wa Ukraine a watan Fabrairun 2022 ta sake sabunta fargabar yiwuwar wani kawancen sojin China da Russia.
To madalla a gaishe ki masu sauraro anan makakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan zamu da muku da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe 8 na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin ƴan ƙasa da hukuma. Kafin mu salama muna miƙa sakon ta'aziyya ga Gaddafi Musa Gumel da sauran iyalai bisa rashin mahaifinsa da yayi. Allah ubangiji ya ji kansa ya gafarta masa mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da